الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت على الله تبارك وتعالى لدكم لدنجينيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 9 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1436 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 31 ga watan 12 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani da taimakon Allah tabaraka wataala darasi da ya gabata mun shiga sura ta 17 a bangaren lissafi suratul Isra kafin darasi na yau ba da yafi yan tambayoyi kan iya gabata sujada ta karshe a cikin sallah menene hukuncin tsawaita ta tafi duk sauran sujada tsawo yin haka sabanin sunna ne an gane ku kebance sujada ta karshe a cikin sallah da tsawaitawa sabanin sunna ne domin ba a samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kebantar sujada ta karshe game da tsawaitawa a cikin addu'a in tsawaitawa zaka yi kowace sujada zaka iya tsawaita ta kai iya addu'o'in ka kuma haka aka fi so aka fi bukata in har kai kadai ne kake sallah gane ku ka tsawaita sujada kai ta addu'a kai ta addu'a ka bujuro da bukatunka zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala sawa'an bukatu wadanda suke na rayuwar duniya ko kuma bukatu wadanda suke na lahira domin dadin fa'ida a cikin sujada ne ake bukatar bawaye yawaita addu'a musamman du'aul mas'ala duk wani abu da kake nihin ka roki Ubangiji subhanahu wata'ala na alkhairin duniya da lahira to mahallin da yafi dacewa shine a cikin sujada domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci mu game da haka yake cewa fa amma sujudu fa azimu fihi rabba wannan yake cewa fa amma ruku'u fa azimu fihi rabba wa amma sujudu fajtahidu fi du'a fa taminun an yustajaba lakum manzo Allah yace ruku'u ku girmama ubangijinku ma'ana ku yawaita tasbihi sai yace sujada manzo Allah yace ku yawaita addu'a ya cancanta Allah ya karbi addu'o'inku sannan kuma ya inganta a cikin wani hadisi manzo Allah yake cewa babu inda bawa yafi kusa da ubangijinsa sama da lokacin da goshinsa yake kasa dan haka manzo Allah yace ku yawaita addu'a dan haka dai tsawaita sujada ta karshe wannan ba shi da asali a cikin karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa akan haka wannan sabanin sunna ne kenan bid'a ne dan haka in tsawaitawa zaka yi a kowace sujada kakan iya tsawaitawa dan su da yawa zaka ga kuskure dangane da wasu mamu limami ya dagu sai kaga mutun ya jima a cikin sujada yana ta wasu addu'o'insa sai ma yayi niyyar komawa sujada ta biyu din ba sujada bace ta karshe sannan kaga mutun ya dagu ko kuma sai ma liman ya kai gab da sallama sannan zaka ga mutun ya dagu wai daga sujada anan akwai rashin koyi da limami koyi wanda yake cikakke domin shi koyi da limami su ake kai tsaye bayan liman ya aikata aiki daga cikin ayyuka na sallah ka aikata bayan shi ba tare da latti ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mana innama ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi fala takhtalifu alayhi kusan da cewa kadai an sanya limami dan ayi koyi da shi manzo Allah yace kada ku saba masa don haka sai mana misali sai yace fa idza kabbara fa kabbiru idan liman yayi kabbara ku yi kabbara har zuwa karshen hadisin manzo Allah sai ya zo da fa lafazin fa'ul wanda ka'ida a larabci fa'ul tufidu ta'kid biyar baya kai tsaye take fa'idantarwa idan muka ce ja'a muhammadun fa ibrahim wannan yana nuna mana ibrahim muhammad yana zauwa kai tsaye ba tare da latti ba ibrahim ya biyo baya an gane ko idan muka ce ja'a muhammadun fa ibrahim muhammad ya zo sannan ibrahim kenan ibrahim kin kai tsaye ba tare da latti ba yana shigowa shi ma yana zauwa amma in kace ja'a muhammadu thumma ibrahim muhammad ya zo sannan ibrahim ita thumma abinda take fa'idantarwa akwai jinkiri da tazara tsakanin wanda ya zo da farko da wanda ya biyo baya sannan ita kuma wawu wani lokaci tana nuna cewa tare suka shigo domin takan zamantowa bi ma'ana ma'a kamar da zamu ce ja'a muhammadu wa ibrahim mai yiwuwa sun zo kafada da kafada a lokaci guda to ita fa'un iya abinda take fa'idantarwa a ta'kid kenan bayan ya zo sannan shi ya zo don haka ya ce fa'iza kabbara in ya yi kabbara maza Allah ya ce fakabbiru kuma ku yi kabbara kenan kai tsaye ba tare da latti ba wai a inda limami yake boye karatu shin menene iya abin da yake kan mamu a duk inda limami yake boye karatu sawa'an a sallah wadda take sirriya wadda gaba dayanta ba a bayyanar da karatu ko kuma wadda take jahariya wadda ake bayyanar da karatu a raka'o'i biyu na farko to a na karshen ba shiru ba za ka yi fatiha za ka karanta kuma kana iya zawwa da sura an gane ku shikenan mun fahimci tambayar wani ya ce in mutum zai yi tambaya ya kamata ya tsara tambaya ya takaita kalmomin da zai yi don saboda kada a ja lokaci na'am
madan kaman kusa attahiya ina ce assalamu alaikum ayyuha annabi kuma wai akwai wata ruwa ko ta ce assalamu ala annabi
kwarai akwai a cikin sifatu salatin nabi wanda Aisha Allah ya kara mata yadda akwai hadisi da Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya zo da shi a cikin littafin da ake kiran shi Aslu Sifati Salatin Nabi wannan littafin yana fitowa mujalladi uku wanda shine tushen littafin daga shine ya takaita yi shi kenan aka yi shi a mujalladi guda Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to a cikin nan ya kawo riwayu na hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda wanda take cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye a tahiyya abinda muke fada assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh tace to amma bayan Allah ya karbi kayan sa muna cewa assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh to har ma daga cikin sahabbai wasu sun tattauna da Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud yace yanda manzon Allah ya lakanta mun tahiyya bazan canza ba domin ya karantar da ni lafazin tahiyya yace kaffi baina kaffaihi tafin hannuna yana tsakanin tafukan hannunsa manzon Allah ya lakanta mun cewa ga yanda tahiyya take iya abin da ya koya mun assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh dan haka yace ba za mu canza ba sawa'an yana raye ko bayan mutuwarsa dan haka anan abinda muke so mu gane canzawar ba laifi bane domin akwai hadisi sahihi tabbatacce daga Aisha kuma in ka takaita akan yanda wato Abdullahi dan Mas'ud ya rawaito, sannan shi ma ba laifi bane, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, domin addu'a ce kake ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. An gane ko in kace assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, addamir anan yahudu ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama, sannan kuma sai kace ayyuhan nabiyyu, ya kai wannan annabi. Haka nan in kace assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu, duk dai ne shine dai kai ma wannan addu'a na cewa Ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da amincinsa akan sa. Wanda in aka ce assalamu, abinda ake nihi bi ma'ana assalama, ma'ana addu'a kake masa Allah ya kubutar da shi dangane da dukkan wani aibi da dukkan wani kunci. Na'am. Wai idan limami ya zo masallaci kuma lokaci yayi, wasu suna nafila, jiransu zai yi su gama nafila sannan ya sanya a tare ikama ya wuce gaba, ko yaya ya kamata? Idan ya saurara musu na su gama nafila, wannan ba laifi bane ba, amma ba wani haƙƙi bane a kan shi idan ya taro wasu suna nafila cewa ya jira har su gama sannan ya wuce gaba a tare ikama. Idan limami ya shigo masallaci in lokaci yayi kai tsaye, zai wuce mahallinsa na liman ya tsaya ya fuskanto imamu a tare ikama. An gane ku? Duk wanda yake cikin sallah kuma ya zama wajibi akan shi ya yanke, da zaran an fara tare ikama dole zai yanke sallah. Kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktuba. Manzon Allah yace idan an tada ikamar sallah to babu wata sallah sai wannan sallah ta farilla. A wata riwaya yake cewa idza uqimatis salatu fala salata illa allati uqimat. Idan aka tada ikamar sallah to babu wata sallah face wanda aka tada ikamar. Don haka Ibn Abdulbar Abu Umar Allah ya ji kansa a cikin littafinsa mai suna At-Tamhid lima fil Muwatta min al-Asanid, wanda sharhi ne na Muwatta ta al-Imam Malik, anan ya hakaito maganganun magabata musamman dangane da abin da ya shahi raka'at al-fajr, wanda wasu malamai suka ce idan ka zo masallaci baka yi raka'at al-fajr ba, an fara sallah ta asuba. Wasu malamai suka ce za ka iya shiga cikin masallaci ka yi raka'at al-fajr, amma sharadi suka ce da zarin da wannan idan ka tabbata raka'a ta farko ba za ta kunce maka ba, sai ka shagala da yin raka'at al-fajr ka gama sannan ka tashi ka bi liman. Wasu malamai suka ce kai ko da raka'a za ta kunce maka sai ka yi raka'at al-fajr sannan ka bi liman. Wasu suka ce ba za ka shiga masallaci sai dai ka tsaya a kofar masallaci ka yi raka'at al-fajr sannan ka shiga masallaci ka bi liman. Da ya tattaro maganganun waɗannan gaba ɗaya sai yake cewa la qaula li ahadin ba'da qauli nabiyyi, yace babu wani wanda yake da ta cewa bayan fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Dan haka ko kana cikin tahiya, idan aka tada ikamar sallah dole za ka yanke, domin sallah ce a karan kanta ta baci. An gane ko? Balantana ka isko ana sallah ba maganar ka shagala da raka'at al-fajr. Kabbarawa za ka yi ka bi liman, in an gama kai tsaye kakan iya tashi ka yi raka'at al-fajr in ka karama in an gama sallar asuba. Idan kwa ka so kana iya jinkirtawa sai bayan hudowar rana ta dan daukaka sannan karama. Kamar yanda an gama sallar asuba, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ga wani sahabi yana sallah, da aka gama sai manzon Allah sai yake ce masa wace sallah ce kake yi yanzu, sai yace ya rasulullahi raka'o'i biyu da ake yi gabanin sallar asuba su ne suka kuce min na rama su a yanzu. Manzon Allah bai tanka masa ba. Shi ko duk abin da aka yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bi yi musu ba, bi yi inkari, to wannan ana kiran shi sunna ta kaririya, tamkariya ce a ci gaba da yi, domin baya ganin aikin asha ya ja bakinsa ya kare. An gane ku? To wannan shi ne dalilin da yake tabbatar da cewa duk mutumin da raka'at al-fajr ta kuce masa bayan gama sallar asuba kai tsaye yakan iya tashi ya rama, sannan yakan iya jinkirtawa sai bayan huduwar rana ta dan daukaka kamar yanda hadisi ya inganta daga Ibn Umar Allah ya kara masa yadda. To dan haka kenan maganar cewa mutun ya shagala ko liman yayi jira cewa sai sun gama nafilfili wannan duka ba haƙi bane ba akan sa in ya shigo a tada ikama. Malaman Malikiya ne suka ce in dai ka riga ka kulla raka'a to ba za ka yanke ba sai ka kawo ta biyu ka hada mata sannan ka salamci. Menene dalilin ku suka ce fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu adiqullaha wa adiqur rasul wa la tudilu a'malakum. Ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai kuma ubangijin ku da'a kuma manzon sa da'a kada ku bata ayyukanku. Malamai suka ce kun kuskuru wannan wala tudilu a'malakum kada ku bata ayyukanku bisbirriyai wasabi ta hanyar riya ku nuna ma mutane cewa ku masu aiki ne na kurai ko kuma ta hanyar jiyar da aiki. Wannan aya haka take nihi kamar yanda Imam Shafi'i Allah ya ji kansa ya hakaito maganganun magabata akan ta. Dan haka dole ne in dai kana cikin sallah a masallaci in aka tada ikamar sallah dole zaka yanke koda kana zaman tahiya ne dole zaka yanke kabli ba ne kuma yankewar ba maganar sallama so da yawa zaka ga mutum wai yayi sallama to sallama ai a ƙarshen sallah aka santa kai da sallah ba ta rige ta shiga ba sallama me zaka yi yankewa zaka yi kabli ma to na'am bayan takbiratul ihram kai tsaye abinda zaka yi sai kai du'a ul istiftah addu'a ta bude sallah sannan bayan ka gama ta sannan zaka yi isti'aza a'udhu billahi minash shaytanir rajim abuye sannan ka ce bismillahir rahmanir rahim abuye sannan kuma ka fara karanta fatiha in inda ake bayyanawa ne ka bayyana da ita in inda ake boyewa ne ka boye. Na'am. Kamar ni
wanda suke fita su bar masallaci bayan an kira sallah cewa
fita daga cikin masallaci in an yi kiran sallah wannan haramu ne baya halatta. An gane ku? Idan kana cikin masallaci aka yi kiran sallah to baya halatta ka tashi ka fita sai inda uzuri wanda yake ya kai matuka shi ma kuma anan sai kai kokari ka sanar da limamin masallacin ga uzurin da ya fitar da ni domin an yi kiran sallah a cikin masallaci wani sahabi sai ya tashi ya fita. Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda sai yake cewa ku san da cewa wannan da ya fita ya saba ma baban Kasim sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. In ma kana ganin tun can kai kayi sallar ka ka gama to anan sai ka bi su a matsayin nafila ce. An gane ku? Saboda shi musulunci addini ne wanda Allah ya gina mu akan haɗin kai da so da kauna. Duk wani abin da zai kawo rashin zuttuwa da hayaniya tsakankanin jama'a ta musulmi musulunci sai da yi kokarin bin hanyoyin ya tushe. Yanzu kaddara cewa an kiran sallah ka tashi ka fita daga cikin masallaci limamin masallacin ko jama'ar da suke cikin masallacin menene zai darsu a cikin zuciyarsu? Kaga akwai wani abu wanda yake na damuwa kasancewar kenan kamar ma basu cancanta ba ka bi su sallah. An gane ku? Don haka kenan wannan bai yada cewa sannan saboda haka musulunci ya shar'anta cewa duk masallacin da ke akwai limami ratibi bai yada cewa ya zamanto a ringa yin wani jam'i bayan limami ratibi ya zo yayi sai dai in ya kama da uzuri kamar yadda malamai suka kawo akan wannan mas'ala ba dan komai ba saboda ita sallah ta jama'a abu ce wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta ma bayan sa in lokaci yayi jama'a su haɗe a masallaci su yi sallah domin buɗe wannan kofa na cewa bayan limami ratibi ya gama sallah wasu su zo su yi wannan zai kai wasu su ringa kwancin su ba za su zo ba sai bayan an gama sannan su zo wasu su ma sai su yi kwancin su sai an gama su zo. To amma in ya zamanto ba dabi'ar mutane bace ba al'adar su bane katari akai wani uzuri ya gitta musu sun yi so an gama sallah to wannan ba laifi bane suka iya yin jami'i amma mutane su maida abin al'ada wannan haramu ne baya dacewa. in dai li masallaci yana da limami ratibi to so dai ake bukatar ayi jami'in sallah sai dai idan masallaci ne wanda yake kamar misali na kan hanya ta jama'a masu wucewa kamar irin masallaci na tasha da sauransu domin jama'a ne wannan su zo wannan su tafi wannan su zo wannan su tafi to wannan su akan kowane lokaci akan iya yin jami'in sallah kamar masallaci irin na ma'aikata da sauransu in babu limami ratibi to wannan duka akan iya wannan su zo su yi wannan su zo su yi amma su ma abin da ya dace in na ma'aikata ne a kayyade lokacin sallah in yayi kowa ya fito daga cikin birgin shi a zo a hada ayi sallah in ya so a je a ci gaba da aiki wannan haka shine ya dace darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala kamar yanda muka faɗa muna cikin sura ta 17 a bangaren lissafi suratul isra darasi da ya gabata mun tsaya ƙarshen aya ta 3 wanda kafin aya ta 3 aya ta 2 da ita ta 3 Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan ya yi bayani game da wata khususiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'ana wani abu da Allah yake bance shi da shi shine ake kira al-Isra'u wal Mi'raj an gane ko Mi'raji abu ne wanda yake banta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi lafazin al-Isra kamar yanda bayani ya gabata an ciro shi ne wato daga fadarsu wannan lafazin ki al-Isra kamar yanda bayani ya gabata ana amfani da shi ne akan tafiya ta dare an gane ko kamar misali zaka iya cewa sirtu laylan amma ba zaka iya cewa ba zahabtu laylan domin shi lafazin sara yasiru an gane ko wannan ana amfani da shi ne akan wato tafiya wadda take ta dare kamar yanda Ubangiji ta'ala ya faɗa ga Annabi Nuhu alayhi salam fasri bi ahlika bi qibrin min al-layl Ubangiji ta'ala yace kai da iyalinka Ubangiji ta'ala yace ku bi wani yanki na dare ma'ana ku fita daga cikin wannan alƙarya to shi lafazin al-Isra shine tafiya ta dare Ubangiji ta'ala ya yi Isra'i da manzon shi sallallahu alaihi wa sallama daga nan birnin Makka zuwa Baitul Maqdis wanda kasancewar a cikin yanki ne na dare Ubangiji ta'ala ya turo Jibrilu alaihi salam ya zo gidan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake gidan Ummu Hani wanda Ummu Hani wato matsayinta kamar me ake faɗa da Hausa kamar misali mahaifinta Abu Dalib da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato wada gane ne kenan misali iyar ɗan'uwar mahaifinsa ce Ubangiji ta'ala ya turo Jibrilu alaihi salam a lokacin nan manzon Allah yake cewa kai tsaye sai na ga rufin ɗaki ya buɗe gaba daya rufin ɗakin ya kware yace sai Jibrilu alaihi salam ya sauka a lokacin nan manzon Allah yace sai aka sa ni tsakanin mutum biyu sai aka tsaga kirshina har zawwa kan nan fatar ciki manzon Allah yace aka fito da zuciyata aka kawo ruwan zanzan aka wanke ta manzon Allah yace aka kawo wata tasa cike da imani da hikima tasa ta zinare gaba daya aka zube a cikin zuciyata manzon Allah yace sannan aka maida zuciyar aka dinki a lokacin nan yace Jibrilu alaihi salam sai ya zo da wata dabba wadda ake kiranta buraq wanda ita ta fi shakki amma bata kai alfadari ba wanda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna saurin tafiyarta inda idanta ya hango nan take aje kohotanta Jibrilu ya ce masa ya hau manzon Allah ya hau da shi da Jibrilu suka kama hanyar tafiya kai tsaye suka tafi wato Baitul Maqdis wanda daga Makka zuwa Baitul Maqdis tafiya ce ta kwana 40 a cikin ɗan yanki kankanni na dare suka sare wannan tafiya yace lokacin da muka isa manzon Allah yace sai da na sauka Jibrilu alaihi salam sai ya daure wannan dabba a jikin turke daga cikin turakun da annabawan Allah suke daure dabbobinsu. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace na shiga Baitul Maqdis. Daga nan bayan na shiga Baitul Maqdis nayi sallah yace daga nan sai muka isa madani da Jibrilu alaihi salam. A lokacin nan suka tafi aka ringa buda musu suka ringa neman izini aka ringa buda musu ya hade da annabawan Allah duka a cikin sammai kamar yadda bayani duka ya gabata. A lokacin nan aka je sama ta bakwai maza Allah ya ce sai naga wata magarya wanda ake kiranta magaryar tukewa a Hausa kenan ita ce Allah ya ambace ta da cewa Sidratul Muntaha. Maza Allah ya ce wannan magarya ya ce naga wato malam mata ta na zinare suna ruhumata. Maza Allah ya ce kuma ƴaƴan ita wannan itaciya yanda ka san wato tuluna haka suke. Maza Allah ya ce kai tsaye sai wani abu ya ruhumata na launi Allah kadai ya san kyawansa. Shine Ubangiji ta'ala yake cewa wala qadra ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha inda ha jannatul ma'awa iz yaghsha sidrata ma yaghsha. Wani abu manzon Allah ya ce ya ruhumata Allah kadai ya san iya kyawawa. Manzon Allah ya ce sannan kuma anan naga wani katin kirishi tsanwa wanda ake kiran shi rafraf. Daga nan manzon Allah ya ce kuma aka yi gaba da ni na gana da Ubangiji na ya ce da ni kai da al'ummar ka na farlanta muku sallah 50 a tsawon yini da dare. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan sun gana da Ubangijinsa yana kan hanyar dawowa da ya iso wajen annabi Musa alaihi salam. Annabi Musa sai yake tambayarsa me Ubangijinka ya maka kyauta kai da al'ummarka. Manzon Allah ya nuna masa cewa an musu kyautar sallah su 50 a tsawon yini da dare. Annabi Musa ya ce masa shawarar da nake baka kuma wajen Ubangijinka ka nema a sassauta maka al'ummar ka ba yanda za a yi ta kiyaye sallah 50 a tsawon yini da dare domin na guga da Banu Isra'ila mutane na sun fi jama'ar ka jimri wato da kokari. Maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya bi shawarar Annabi Musa ya koma Ubangiji ta'ala ya rage masa aka rage biyar ya dawo ya nuna ma Annabi Musa. Annabi Musa ya ce masa koma dai a rage maka ya dawo ya sake nuna masa ya maida shi kai sai da sallah ta dawo lokaci biyar a tsawon yini. Ubangiji ta'ala ya ce masa ma yubaddalu alqawlu ladayya a wajena ba a canza fada je ka kai da al'ummar ka na farlanta muku sallah lokaci biyar a tsawon yini da dare amma a wajena a matsayin 50 take. Biyar din nan da manzon Allah ya dawo Annabi Musa sai ya ce masa ai ta yi yawa kuma ka nema cewa a sassauta ba. Manzon Allah ya ce wallahi na kai na kawo ya ce har na ji kunyar Ubangiji na ya ce ba zan koma ba. To kaga wannan fa sallah lokaci biyar a tsawon yini da dare wanda sallar nan ga wanda ya tsaya ya kyautata ta ya tsawaita ta a kadan kowace sallah ta dau minti goma 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 sau biyar minti nawa minti 50 ba ma kai awa ɗaya. Mu kuma a tsawon yini da dare muna da awa 24 awa ɗaya takce Ubangiji ta'ala ya ware ya ce mu gana da shi wanda amfanin wannan ganawa zai tabbata akan mu da duniya da lahira amma ya zama aiki akan mutane. Kuma wannan minti 50 ba a dunkula ba a lokaci guda karkasawa akai wannan wai mun yi misali ne akan wanda ya tsaya ya kyautata don da zaka samu wasu sallah mai raka'a hudu ba ta wuce minti 2.5 zuwa minti 3. Wannan miraji da aka yi kamar yadda bayani ya gabata abu ne wanda yake banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ubangiji ta'ala takannas ya sa aka zo aka tafi da shi suka gana kuma ya farlanta masa wannan babbar ibada wadda tafi kowace ibada muhimmanci a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da yake nuna sallah ta fi komai bayan kalima ta shahada. Domin duk wani abu da Allah ya shar'anta an shar'anta shi ne a doron ƙasa takanas ake turo Jibrilu ya isar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saƙon. Amma sallah da Allah ya tashi farlanta ma al'umma wannan bayansa takanas aka turo aka tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saman bakwai daga shi sai Ubangijin shi babu tsani an gane ko Ubangiji ta'ala ya farlanta masa. dan haka Umar Allah ya kara masa yadda yake rubuta takarda ya aika ma gwantawansa yake cewa da su kusan da cewa a cikin al'amuran ku gaba daya abin da yafi muhimmanci a wajena ita ce sallah yace duk wanda ya tsida sallah an gane ku Umar yake cewa duk wanda ya kiyaye sallah to duk abin da aka bashi kiwo zai iya kiyayewa yace amma duk wanda ya tuzartar da sallah to babu wani abin da za a bashi kiwo wato ya kiyaye shi to dan haka shine ake nihi da kenan Isra'i da Mi'raji kenan in aka ce al-Isra' kenan daga masallacin harami na Makka zuwa masallacin Qudus daga masallacin Qudus zuwa saman bakwai da aka tafi da shi wannan shine ake kira da al-Mi'raj kuma bayan dawowar shi ne a magana mafi rinjaye daga Mi'raji kenan ya hade da annabawan Allah gaba daya aka zo masa da su ya wuce gaba yayin sallah ya ja su sallah kamar yanda wannan Muhammad al-Amin ash-Shan'idi Allah ya ji kansa a cikin littafinsa Abwaabul Bayan yace magana dai mafi rinjaye bayan dawowar shi ne aka tara masa annabawan Allah ya wuce gaba yayin musu sallah ita ayar yana cewa wa ataina Musa al-kitaba ubangiji ta'ala yace mu ne muka ba annabi Musa littafin at-taura al-alif wal-lam anan lil-ahad kenan littafin at-taura ubangiji ta'ala sai yace waja'alnahu hudan li bani isra'ila wannan littafi mun sanya shi ko kuma kace waja'alnahu ma'ana mun maida wannan littafi na at-taura hudan li bani isra'ila wato shiriya ce ga banu Isra'ila sune kenan jikokin annabi Yaqubu alaihi salam an gane kuma ana littafin at-taura jagora ne ga banu Isra'ila ubangiji ta'ala sai ya ce Allah tattakhizu min duni wakila dan kada ku riki wani wakili abun barama al'amari ba ni ba an gane ku dan kada ku riki wani ubangiji ku ringa bauta masa ba ni ba kaga wannan yana nuna mana hikima ta ubangiji subhanahu wata'ala dangane da saukar da littattafai ga manzanni domin ƙara jaddada mana alƙawarin da muka dauka tsakaninmu da ubangijinmu domin mun dauko alƙawari tun muna tsatsan mahaifinmu na farko annabi Adam cewa zamu kadaita shi a cikin ibada ba za mu sanya masa kishiya a cikin duk wani abu wanda yake na haƙƙinsa dan wannan alƙawari mutuna da shi kada mu manta ubangiji ta'ala ya ringa turo manzanni dai bayan dai suna jaddada mana wannan alƙawari domin kowanne manzo in yazo abin da yake buda da'awarsa da shi shine kiran jama'a zuwa kadaita ubangiji subhanahu wata'ala a cikin ibada cewa ba mu da wani abun bauta banda shi kamar yadda farkon manzanni annabi Nuhu alaihi salam Allah yake faɗa mana a cikin suratul araf لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم dan haka Allah yace gabaninka bu turo da wani manzo face sai mun yi masa wahayi cewa yanda al'amarin yake babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya face ni fa abudu wani ta'ala yace ku kadaita ni a cikin ibada kamar yanda yace ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu to da Allah ya saukar da wannan littafi dan ya zame ma banu Isra'ila jagora kenan alƙawarin da suka dauko an gane ku da mai annabi Musa ya jaddada musu bayan wucewar annabi Musa alaihi salam wannan littafi Allah ya gadar musu shi kenan wannan littafi matukar za su dukufa akan shi suna karantawa suna fahimtar abin da yake cikin shi to wannan alƙawari ba za su manta ba na kadaita ubangiji subhanahu wata'ala a cikin ibada dan haka da yace Allah tattakhizu ai li Allah tattakhizu ko kuma kai la tattakhizu min duni wakila dan kada ku riki wato wani wakili abun bara masa al'amari min duni ba ni ba an gane ku kenan dan kada ku bauta ma wani ba ni ba ubangiji ta'ala sai yace zurriyata man hamalna ma'anu wannan zurriya wato munada ne wanda an shafi adatu ne da ayya zurriyata man hamalna ma'anu ubangiji ta'ala yace ya zuri'a wanda muka dauke su tare da annabi Nuhu domin uwayensu da kakanninsu Allah ya dauke su a cikin jirgi tare da annabi Nuhu anan ubangiji ta'ala yana tuna musu ni'imar da ya jaddada musu na cewa su gode masa, babbar godiya shine su kareta shi a cikin ibada. Yanzu misali, an tabbata cewa mahaifanka mutane ne waɗanda suka yi abun ƙwarai, suka yi abun azo a gani a cikin jama'a. Idan ana so a tunatar da kai da wata ni'ima na cewa ka gode mata, sai a ce haba dan wani jikan wani. Abinda ake nihi kenan ka tuna abinda uwayenka suka yi ayyuka na ƙwarai, kai ma ka yi ƙoƙari ka biyo bayan suka yi aiki irin nasu. To shine a nan Ubangiji Ta'ala ya kira Yusuf ya ce zurriyata man hamalna ma'alu, ya ce ya zuri alwanda muka ɗauka tare da annabi Nuhu a cikin jirgi, domin uwayensu uwaye ne waɗanda suke nagartattu, sun kadaita Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala a cikin ibada, saboda ba wanda ya hau jirgin annabi Nuhu sai mumini. An gane ku? Sai wanda ya yi imani da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. An gane ku? Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ambata mana a cikin suratul Hud da cikin suratul Mu'minun. To shine a nan Ubangiji Ta'ala ya ce ya zuri arwanda muka ɗauka tare da annabi Nuhu kenan a cikin jirgi. Don haka kenan ku tuna irin ayyukan da uwayenku suka yi, ayyuka na ƙwarai, kuma ku koyi da su. Ubangiji Ta'ala sai ya ce innahu, lalle Nuhu alayhi salam kana abdan shakura, ya zamanto bawa ne mai matukar godiya ga Ubangijinsa, bawa ne mai matukar godiya ga Ubangijinsa, wanda nan yabo ne da shinjinawa Allah yake ma annabi Nuhu alayhi salam, domin duk mutumin da Allah ya azurta shi da daukan hakuri da godiya, to wannan ya ci nasara a rayuwarsa. Ka zamanto kana da godiya, ka gode ma Ubangijinka a farko, sannan ka gode ma jama'a, sannan kuma duk abin da ya same ka ka dau hakuri, to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suna daga cikin abubuwan da suke nuna bawa ya ci nasara a rayuwarsa, kuma zai ci nasara a makomarsa lahira duk wanda Allah ya azurta shi da waɗannan abubuwa. An gane ku? Malamai suna hadawa da na uku. Abu na farko, mutumin da in yayi laifi zai roki gafara ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Abu na biyu, wanda zai tuna ni'imomin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya gode masa. Abu na uku, in an jarrabe shi da wata musiba zai dau hakuri, to duk mutumin da ya hada waɗannan abubuwa uku a rayuwarsa to ya ci nasara. To shine a nan Allah yake jinjina ma annabi Nuhu alayhi salam. Ubangiji Ta'ala ya ce innahu kana abdan shakura, lalle Nuhu alayhi salam ya zamanto bawa ne wanda yake mai matukar godiya ga Ubangijinsa. Za mu tashi kenan aya ta gaba. قال الله عز وجل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مسؤولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Ubangiji Ta'ala ke faɗa wa qabaina ila bani Isra'ila, Ubangiji Ta'ala yake cewa mun sanar da wato banu Isra'ila. An gane ku? Lafazin al-qaba'u ma'anarsa a nan shine al-ikhbaru wal-i'la, ba da labari da sanarwa, tare da cewa shi lafazin al-ikhbar wani lokaci a larabci yakan ɗaukan ma'anar wato shine al'amr wal hukum. kamar yanda Ubangiji Ta'ala ke cewa wa qabar rabbuka alla ta'budu illa iyyah, Ubangijinka yayi umarnin kada ku bauta ma kowa face shi. Kaga qaba anan bi ma'ana ai amara, ko kuma ka ce wa qabar rabbuka, Ubangijinka ya hukunta, kina al-hukmu shar'i, alla ta'budu kada ku bauta ma kowa illa iyyah ku face shi. To amma lafazin al-qaba'u anan ma'anar shi shine al-ikhbar, an gane ko, al-i'lam wal-ikhbar, kenan sanarwa da bada labari. Kamar wato yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake faɗa game da wato annabi Lut alayhi salam, ya Allah yake cewa wa qabaina ilayhi zalika al-amra anna dabira ha'ula'i maqbu'un musbihi, Ubangiji Ta'ala ya ce mun sanar da annabi Lut alayhi salam cewa anna dabira ha'ula'i, tattalin waɗannan jama'a tashi masu ƙetare iyaka, maqbu'un musbihi, abin yankewa ne a lokacin da suke wayuwar gari lokacin asuba. Kaga lafazin wa qabaina ilayhi anan ai a'lamna, mun sanar da shi, mun ba shi labari, an gane ko. To haka anan da yace wa qabaina ila bani isra'ila, Ubangiji Ta'ala yace mun sanar da banu isra'ila, ko kuma kace mun ba banu isra'ila labari, ba za ka ce ba mun hukunta. Kuma shi al-qaba'u kashi biyu ne, akwai al-qaba'u shar'i, akwai al-qaba'u kauni. Akwai hukunci na Allah wanda yake ash-shar'i, akwai wanda yake al-kauni al-qadari. Idan aka ce al-qaba'u shar'i shine hukunci da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake zartan mabayinsa na cewa ku yi kaza ko ku daina kaza, kamar abubuwan da Allah yake shar'anta mabayinsa. Amma in aka ce al-qaba'ul kauni al-qadari shine abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake hukuntawa ya zartar da shi a cikin bayinsa. To shi al-qaba'ul kauni bambancin sa da al-qaba'ul shar'i, shi al-qaba'ul kauni wannan ban makawa sai ya tabbata, duk abinda Allah ya hukunta ya zartar da shi wannan dole ne sai ya tabbata. Shi kuma al-qaba'ul shar'i yakan iya tabbata ga wanda Allah ya masa dace, kuma yakan iya kasa tabbata ga wanda Allah ya nihinta badda shi. Yanzu misali, idan ka dauki salloli lokaci biyar da azumi da sauran ayyuka na ibada, kaga wannan al-qaba'u shar'i ne, hukunci ne wanda yake na shari'a wanda Allah ya shar'anta mana. Shin kowa a doran kasa yake sallah? Ba kowa yake yi ba, sai wanda Allah ya masa dace. Sannan shi al-qaba'u shar'i bambanci na biyu, baya kasancewa sai akan abin da Allah yake so yake kauna, amma tare da cewa al-qaba'ul kauni al-qadari yakan kasance akan abin da Allah yake so, kuma yakan kasance akan abin da ba Allah baya so. Kamar yanzu in ka dauki fasikanci da kafirci da sauransu, Allah ne ya hukunta amma ba dan yana so ba, kuma shi al-qaba'ul kauni dole ne sai ya tabbata, an gane ko. Wanda mun yi bayani tun a cikin darasin mu na tauhidi, bambanci tsakankanin al-qaba wato da al-qadar da sauransu, duk da cewa bayani ya gabata akan wannan lafazin al-qaba, shi maka ce al-qaba shine zartar da abu, wanda in aka ce al-qadar shine bi ma'ana at-taqdir, ka daidaita abu. Yanzu misali, idan ka kawo ma tela yadi kace kana buƙatar a maka jallabiya da wando, a farko yaya yake wannan yadi da ka kawo? Zai auna ya ga metir nawa ne, sannan sai ya dora akan teburi, sai ya dauko andi shine kenan la kre, sai ya zana ya zana ya zana ya daidaita, an gane ko, ya fitar da bangaren wuya, ya fitar da hannu, ya fitar da menene. To wannan shine ake kira al-qadar kenan, at-taqdir, daidaitawa. Nan sai ya sa metri, ya dan ja, ya dan kara, nan ya rage, nan ya kara, nan ya rage. To a lokacin da ya sa su zo ya yanka, to shine suke cewa wa kad qabahu. Yanzu idan ya riga ya sa su zo ya yanka, ya hudda wuya, akwai maganar adawo baya? An riga an zartas. Yadin da ya yanka na wando ne, akwai maganar adawo baya a ce da shi za a yi jallabiya? Sai dai inda shi da shi za a yi. To don haka in aka ce al-qaba shine duk abin da Allah ya riga ya zartas, maganar adawu bata mata su ba, dole kuma abin ya tabbata kamar yanda Allah ya hukunta. Shine anan yace wa qabaina ila bani isra'ila, Ubangiji ta'ala yace mun sanar da banu isra'il. An gane ko in aka ce banu isra'il sune jikokin Yaqubu alaihi salam, kenan auladu Yaqubu alaihi salam, domin isra'il kamar yanda bayani ya gabata suna ne daga cikin sunayen annabi Yaqub, kamar yanda Ubangiji ta'ala yake cewa kullu fa'ani kana hillal li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala at-taurah. To shine anan Ubangiji ta'ala yace mun sanar da banu isra'ila fil kitabi, a cikin wato littafi na at-taurah wanda annabi Musa ya zo musu da shi. Ubangiji ta'ala yace la tufsidunna fil ardi marratayn, na rantsi da girma na da guwayata, Ubangiji ta'ala yace tabbas za ku yada banna, za ku yi banna a ban kasa marratayn, karo biyu. An gane ku, za ku yi banna a ban kasa wato su biyu. Lafazin al-ard anan ana nihi kasar Sham kenan, kasar Sham kasa ce wadda take mai tsarki, domin anan ke akwai masallaci wanda yake na Qudus. Wala ta'alunna uluwan kabira, Ubangiji ta'ala yace kuma za ku yi girman kai wanda yake mai girma, wanda yake ya wuce iyaka. Wannan kafin abin ya tabbata, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar musu da haka a cikin littafin da annabi Musa ya zo da shi. Allah ya ba su labarin cewa la tufsidunna fil ardi marratayn, lalle ne za ku yi banna a wannan ƙasa ta Sham, Ubangiji ta'ala ya ce karo biyu su biyu. Yace kuma wala ta'alluna uluwan kabira, Ubangiji ta'ala yace za ku yi girman kai, wato girman kai wanda yake mai girma. To dangane da ita wannan barna da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hukunta, ya zartar da cewa banu Isra'ila za su yi wannan barna, malamai sun kawo akan maganganu wace irin barna ce wadda anan Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake bada labarin cewa banu Isra'ila za su yi. To shine anan da Ubangiji ta'ala yace fa iza jaa wa'du ulahuma, wato a lokacin da alƙawarin farkon kenan barnar biyu da za ku yi yazo, Ubangiji ta'ala yace ba asna alaikum ibadan lana, za mu turo muku da wasu bayi waɗanda suke namu, uli ba asin shadide, waɗanda suke ma'abuta tsananin yaki. Fajasu khilalad diyar, Ubangiji ta'ala yace za su kai su kawo sakin sakin gidaddajin ku, domin su wannan su kwakulo ku su kashe ku. Ai duk lokacin da yaki ya kawo ma jama'a ya zamanto an dira tsakiyar garin ku, ana bi cikin gida gida ana kawo mutane ana kashewa, ai maganar wannan an samu galaba a kan ku. To nan Allah yana nuna cewa bayin da zai saka musu bayi ne waɗanda za su yi galaba a kansu, kuma za su kai su kawo tsake tsakin gidaddajinsu, duk inda suka shiga za su fito da su su kashe su. Shine anan yace fa iza jaa wa'du ulahuma, Ubangiji ta'ala yace idan wato alƙawarin kenan farkon bannar yazo, ba asna alaikum ibadan lana, Allah yace za mu saka muku wasu bayi waɗanda suke namu na musamman, uli ba asin shadidin, waɗanda suke ma'abuta tsananin yaki. Fajasu khilalad diyar, za su kai su kawo tsake tsakin gidaddajin ku domin su gama da ku. Wa kana wa'adan maf'ula, Ubangiji ta'ala yace turo waɗannan bayi kuma alƙawari ne wanda yake abin aikatawa, wanda ba maganar safawa, domin alƙawari ne na Ubangiji. To dangane da wannan barna ta farko, wasu malamai suka ce saba ma hukunce-hukuncen da Allah ya tabbatar musu a cikin at-taura, da yanda suka ringa cin karansu ba babbaka suke saba ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala iya yanda suka so. To wannan ita ce barna ta farko wadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi alƙawarin cewa zai aiko musu da wasu waɗanda tausayawa ma ba za su tausaya musu ba, duk inda suka shiga za su gama da su. Sannan bayan haka sai Ubangiji ta'ala, an gane ku, to dangane da wannan jama'a da Allah ya ce zai aiko musu, wasu malamai suka ce Jalut ne da shi da rundunarsa. Jalut, wanda Jalut wani babban arni ne wanda aka yi, wanda kuma akwai ƙarfi tare da shi, wanda shi kadai yake cin yaki da shi da jama'arsa wanda karfin su ya wuce misali, dan haka kasancewar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala shine ya karfafi Annabi Dawud alaihi salam ya gama da shi kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin wato suratul Baqara, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa walamma barazu li Jaluta wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin fahazamuhum bi'iznillahi wa qatala Dawud Jalut wa ataahu Allahu al-mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Annabi Dawud shine Allah ya bashi ikon kashe wannan annabi. To wasu malamai suka ce Jalut ne Allah ya aiko, an gane ko, ya gama da su ya fatattake su. Wasu malamai suka ce wato wani ne daga cikin wanda ake kiran shi da wato Sinjari, yana daga cikin mutanen Nainawa. Nainawa tana cikin birni ne daga cikin biranen Iraki, wanda kuma yankin wannan a wancan lokaci Farisawa ne suke zaune. Sannan kuma wasu malamai suna ganin cewa wani ne wanda ake kiran shi Bukhtanasar. To duk da cewa dai babu wata magana wadda take tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda ta nuna cewa ga bayin da Allah ya turo musu, an gane ku, iya abinda zamu takaita Allah dai ya faɗa, ba'athna alaikum ibadan lana uli ba'sin shadidin, zamu turo muku wasu bayinmu kenan, zamu saka su akan ku waɗanda suke ma'abuta tsananin yaki, waɗanda ba za su tausaya muku ba. Fajasu khilalad diyar, za su kai su kawo tsake tsakin gidaddajin ku domin su fito da ku su kashi. Ubangiji Ta'ala ya ce wa kana wa'adan maf'ula, wannan kuma alkawali ne wanda yake wato kenan aiko da wannan bayi ya kasance alkawali ne wanda yake abun aikatawa wanda ba maganar sabawa. Ubangiji Ta'ala sai ya ce thumma radadna lakumul karrata alaihim, sannan sai muka dawo muku da dauki akan su. Ubangiji Ta'ala kenan ya dawo musu da daula, shine ya ce wa amdadnakum bi amwalin wa banina, muka dade ku da dukiyoyi wa banina da ƴaƴa maza, waja'alnakum akthara nafira, Ubangiji Ta'ala ya ce muka maida ku kuka zamanto akthara nafira, wato mafi yawan jama'a. Kaga ashe yawa ni'ima ce ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya sanya ku zamanto masu yawa, amma yawa ba shi da amfani in ba akan hanyar Allah Subhanahu wa Ta'ala ba yake, an gane ku. Anan su banu Isra'ila da Allah ya sa aka batattake su, waɗanda suka rage Ubangiji Ta'ala sai ya dawo musu da dauki, Allah ya dade su da dukiyoyi da ƴaƴa maza. Me yasa? Saboda ƴaƴa maza su suke fita jihadi. Waja'alnakum aktsara rafira, Ubangiji Ta'ala ya ce kuma muka maida ku mafi yawan jama'a, kuka zamanto kun fi kowa yawa kenan a zamaninku. Wannan kenan wata ni'ima ce ta daban Allah ya jaddada musu kenan bayan da Allah ya kaskanta su. Sai ya ce in ahsantum, in har kun kyautata, ahsantum li anfusikum, Ubangiji Ta'ala ya ce kanku kuka kyautata ma. Kenan in har kun tsaya kun kyautata alaƙar da take tsakaninku da Ubangijinku, kun kadaita shi a cikin ibada, kun bi dokokinsa, to ku san da cewa ahsantum li anfusikum, kanku kuka kyautata ma. Sai ya ce wa in asa'atum, in ku kuka mugunta kuka saba ma Ubangijinku, falaha na kanku, wato munanawar da kuka yi. Kenan duk wanda ya kyautata kanshi ya kyautata ma, duk wanda ya mugunta kanshi ya mugunta ma. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa man kafara fa alaihi kufru wa man amila salihan fali anfusihim yamhadu, duk wanda ya kafirce kansa ya kafirce ma, domin ukubar kafirci za ta tabbata a kan shi. Duk wanda ya aikata aiki na ƙwarai, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yake cewa kanshi ne yake gyara mashin fada kenan a makomarsa lahira. Haka yace man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa alaiha wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid, duk wanda ya kyautata ya aikata aiki na ƙwarai, Ubangiji Ta'ala ya ce sakamakon aiki na ƙwarai zai dawo kanshi a gobe kiyama. Wa man asa'a fa alaiha, duk wanda ya mugunta to na kanshi ukubar muguntawar da yake. To shine anan Allah ya ja hankalinsu ya ja kunnensu ya ce in ahsantum ahsantum li anfusikum, in har kun kyautata kawunanku kuka kyautata ma, dan kar ku yi tsammanin cewa kun ƙara Ubangijinku Subhanahu wa Ta'ala da komai. A gane ku, domin ya fada a cikin hadisi al-Qudsi manzo Allah yake cewa ya ibadi innakum lan tabluguna fifatan fa'uli wa lan tablugu durrifata duruni yace ya ku bayina gaba ɗayan ku ba ku kai matsayin da za ku amfanar da wani abu balantana ku amfane ni ba ku kai matsayin da za ku cutar da ni balantana ku cutar da ni duk ibadar da bayi suke aikatawa mala'iku da ƴaƴan adam da aljinnu da duk abin da Allah ya halitta gaba daya ibadar bayi ba ta da Ubangiji subhanahu wataala dide da nisqa da zarra kafircin kafirai gaba daya baya rage Ubangiji subhanahu wataala da komai in kai imani amfani yin imani kanka zai tabbata a duniya da lahira in ka kafirce ma Ubangiji hukuma ta kafirci a duniya da lahira za ta tabbata a kanka shine yace in ahsantum ahsantum li anfusikum in kun kyautata kawunan ku ko kyautata ma wa in asatum falaha Ubangiji ta'ala yace idan ku kuka mugunta falaha ku tabbatar da cewa na kanku wato sakamakon muguntawa falaha ay fa alaiha an gane ko domin lamun tana zawwa bi ma'ana ala kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa yawma natwi as-samaa'a ka bayyi sijilli lil kitab an gane ko yawma natwi as-samaa'a ka bayyi sijilli lil kutub ko kuma lil kitab allahu ana bi ma'ana ay ala al-kitab kamar yadda wani mawaki yake cewa fa adribuha bila dahshin fa kharra sari'an lil yadaini wal jirani lil yadaini ay ala lil yadaini wal jirani ay wa ala al-jiran nan da yace falaha ay fa alaiha kamar yadda yace wa man asaa fa alaiha duk wanda ya mugunta kenan na kanshi muguntawa sakamakon muguntawa Ubangiji ta'ala sai yace fa idza jaa wa'dul akhirah idan alƙawali na ƙarshe kenan na bannar ƙarshe yazo Ubangiji ta'ala yace za mu turo da wasu bayi namu na musamman waɗanda za su fitattake ku su kai su kawo a cikin tsakin gidaddajin ku li yasuu wujuhakum wato dan su nuna na fuskokin ku su bakanta muku rai wal yadkhulul masjida Ubangiji ta'ala yace domin su shiga masallacin Qudus kama da khaluhu awwala marra kamar yanda suka shige shi a farko kenan domin su shiga masallacin Qudus su rinza shi kamar yanda a farko ma sai da suka rinza masallacin gaba daya wali yutabbiru ma ala tatbira kuma dan su halaka duk abin da suka yi rinjaye akan shi halakarwa an gane ko barna biyu da Allah ya tabbatar da cewa za su yi sun yi kuma alƙawalin da Allah ya yi musu kuma Allah ya cika alƙawalinsa domin baya saba alƙawali a karan farko da suka yi banna a wannan ƙasa ta Sham Ubangiji subhanahu wataala ya turo musu wasu bayi na musamman suka fatattake su suka karkashe su masallacin gaba ɗaya suka rufza shi sannan Ubangiji subhanahu wataala ya dawo musu da daula ya dawo musu da dauki suka tara dukiya mai yawa suka tara ƴaƴa maza sannan da lokacin barna ta ƙarshe da suka yi suka saba ma Ubangijinsu sannan Allah sai ya sake turo musu wani bayi na musamman shine anan yace fa idza jaa wa'dul akhirati idan alƙawalin barna ta ƙarshe kenan yazo kenan nan ma sai ka kaddara can kenan ba asana alaikum ibadan lana uli ba asin shadidin za mu sake turo muku wasu bayi namu waɗanda suke ma'abuta tsananin yaki fajasu khilalad diyar waɗanda za su kai su kawo tsakin gidaddajin kenan li yasuu wujuhakum dan su nuna da fuskokin ku su bakanta muku rai wali yadkhulul masjida kuma dan su shiga masallacin Qudus kama da khaluhu awwala marra kenan dan su shiga masallacin Qudus su rubuza shi kama da khaluhu awwala marra kamar yanda suka shiga kenan a farkon karo suka rushe masallacin Ubangiji ta'ala yace wani yutabbiru ma alau tatbira kuma dan su halaka duk abin da suka yi rinjaye akan shi halakarwa kenan wannan yana nuna mana ashe galibin abinda yake janyo bala'i da musiba a cikin jama'a shine keta doka ta Ubangiji subhanahu wataala keta doka ta Ubangiji subhanahu wataala shine sababin abin da yake ba makiya galaba akan mu'minai duk lokacin da ya zamanto mu'minai suna ketar iyakokin Ubangiji subhanahu wataala suna saba masa to Ubangiji subhanahu wataala zai dandana musu hukuma wannan hukuma Allah zai ba makiyansu sulda akan su su ringa kaskanta su suna fatattakar su kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu wa la'allahum yarji'un. To shine anan su banu Isra'ila da suka saba ma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala suka kiyaye dokokinsa, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya aiko musu da wasu bayi na musamman waɗanda suka fatattake su suka wulakance su. Shine Ubangiji Ta'ala sai yake cewa asa rabbukum an yarhamakum, ya kusanta Ubangijinku ya ji kanku. An gane ko ya kusanta Ubangijinku ya ji kanku, ko kuma tabbas Ubangijinku zai ji kanku kenan bayan wannan kenan karo na biyu. Ubangiji Ta'ala zai maida muku daula, ku samu galaba akan makiyanku, ku samu zama lafiya. Wa in kuntum udna, Ubangiji Ta'ala yace amma in har kuka koma zuwa saba mana, Ubangiji Ta'ala yace udna yace mu ma za mu koma zuwa yi muku hukuma. An gane ko aljaza'u min jinsil amal, yanda kai haka za a maka. In ka kyautata Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala zai kyautata ma sama da kyautatawar kai. Idan ka mugunta sakamakon ka shine muguntawa, kamar yanda yace wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, kamar yanda yake faɗa wato hal jaza'u lil ihsani illa lil ihsan. Shine anan yace asarabu kuma an yarhamakum, ya kusanta Ubangijinku, ko kuma tabbas Ubangijinku zai ji kanku ya dawo muku da daula. Wa in uttum, in kun koma zuwa saba mana udina, Ubangiji Ta'ala yace za mu komo zuwa yi muku hukuma. Waja'alna jahannama lil kafirina hasira, Ubangiji Ta'ala yace wutar jahannama mun maida ta hasiran, wato kurkuku ce ga duk waɗanda suka kafirce mana. Abinda ake nihi da hasiri bi ma'ana matsara ke nan, wuri ne wanda yake na tsaro. In aka ce wurin da ake tsare bawa shine kurkuku, an gane ko? Ubangiji Ta'ala yace mun maida wutar jahannama kurkuku ce ga waɗanda suke, wato ga waɗanda suka kafirce mana. Tare da cewa wasu malamai sun fassara hasiran a nan shimfiɗa, domin hasira ita ce tabarma. An gane ko? Tabarma ko kayan shimfiɗa ne. Shine kenan a nan in ma ka ce waja'alna jahannama lil kafirina hasira, kamar yanda yake cewa inna jahannama kanat mirsada lil baghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wala sharaba. To shine a nan yake cewa waja'alna jahannama, Ubangiji Ta'ala yace mun maida wutar jahannama lil kafirina, ga kafirai hasira, Ubangiji Ta'ala yace kurkuku ce, ma'ana gidan kaso ne. Sai yace inna hadha alqur'ana, lalle wannan alqur'ani, yahdi lil lati hiya aqwam, yana shiryar da jama'a ga hanya wadda take mafi daidaici, ita ce hanya ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Inna hadha alqur'ana, lalle wannan alqur'ani, yahdi, yana shiryar da jama'a, lil lati hiya aqwam, zuwa hanya wadda take mafi daidaita, shine tafarki na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Kenan anan kaga me muke so mu gane, ashe shari'a Allah ya takaita ta akan hanya daya daya, shine bin alqur'ani da sunna. Duk wanda yake so ya samu shiryuwa, to dole ya ba alqur'ani da sunna. Duk wanda ya ba alqur'ani baya da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ya kama tafarki wanda yake na bata. Dan haka Ubangiji Ta'ala sai ya ce wayubashirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati, wannan alqur'ani yana ba mu'minai albishir, cewa duk waɗanda suke aikata ayyuka na ƙwarai, anna lahum ajran kabira, lalle suna da lada mai girma a gobe kiyama wanda Allah ya tana da musu, ita ce aljanna. An gane ko? Alqur'ani shine yake bada albishir cewa duk wanda yayi imani da Ubangijinsa ya aikata ayyuka na ƙwarai, to sakamakon shi a gobe kiyama ita ce aljanna. Shine yace wayubashirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati, alqur'ani yana bada albishir ga waɗanda suke aikata ayyuka na ƙwarai, anna lahum ajran kabira, lalle suna da lada wanda yake mai girma ita ce aljanna. Wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati, sannan alqur'ani yana yin gatse ga waɗanda ba sa imani da yinin ƙarshe ne na alkiyama. An gane ko? A'atadna lahum azaban alima, cewa mun tanada musu azaba wadda take ma'abuciyar dadi. waɗanda suke muminai masu ayyuka na ƙurai alqur'ani yana ba su albishir cewa aljanna ce makomarsu waɗanda suka kafirce ma alqur'ani suke aikata ayyuka na saƙo su ko alqur'ani yana musu gatsi cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya tanada musu azaba wanda take ma abuciyar radadi kenan anan wa annal ladina la yu'minuna bil akhirati alqur'ani yana yin gatsi ga waɗanda ba sa imani da yinin alkiyama a'atadna lahum azaban alima cewa mun tanada musu azaba wanda take ma abuciyar radadi aljamu kenan bayanan targhibi wa tarhib in ka dauka a aya ta farko kwadaitarwa ne ubangiji subhanahu wa ta'ala yake mana cewa duk wanda yayi imani da shi ya aikata ayyuka na gurai makomar shi aljanna duk wanda ya kafirce masa ya aikata ayyuka na sako makomar shi ita ce wuta sai yace wayad'u al-insanu bisharri du'a'ahu bil khair wa kana al-insanu ajula وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وبنجي تعالى كي تشوى ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وتشي اري نمتن yana ma kansa muguwar addu'a du'a abu bil khair irin yanda yake ma kansa addu'a ta alkhair ma'ana dabi'a ta dan adam in ya fusata zai ringa ma kansa muguwar addu'a ko ya ma ƴaƴansa ko ya ma dukiyar shi dabi'a ce ta mutum du'a abu bil khair irin yanda yake addu'a ta alkhair to haka yake ma kansa muguwar addu'a to menene yake kai dan adam ya ma kansa muguwar addu'a shine tsabar jahilci da wauta amma saboda rahama ta ubangiji subhanahu wata'ala da jin kansa game da bayansa idan kai addu'a ta sharri kama kanka muguwar addu'a Allah zai kyale ka baya karbar wannan addu'a kamar yanda in kai addu'a ta alkhairi yake karba maka kamar yanda yace walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilayhim ajaluhum ubangiji ta'ala yace walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khair da a ce ubangiji ta'ala na gaggauta ma bayinsa karba addu'a ta sharri da mugunta irin yanda yake gaggauta karba musu addu'a ta alkhair laqudiya ilayhim ajaluhum da gaba dai Allah ya gama da su inda a ce irin muguwar addu'a da bawa yake ma kansa inda a ce Allah yana gaggauta karbar wannan addu'a irin yanda yake gaggauta karba masa addu'a ta alkhairi to da ba wanda zai kai labari wanda ka dauka ka koma cikin waƙe-waƙen larabawa sai ka ga mutum idan duniya ta masa kunci wani abu ya same shi na musiba sai ya ringa ma kansa muguwar addu'a kuma addu'ar da yake wai ba ma kanshi ba gaba ɗaya duniyar ta tashi yake addu'a kamar yanda Kulayb wannan Muhalhal ibn Rabi'a lokacin da aka kawo masa ya kwancewa an kashe dan uwansa Kulayb shine sai ya sabu waka sai yake cewa Kulayb la khaira fi dunya wa man fiha in anta khallaitaha fi man yukhalliha Kulayb ayu fata izzin wa makrumati ka hata safati allati ya'aluka safiha na'an nu'atu Kulayban li fa qultu lahum malat bina al-ardu aw zalat rawasiha laita as-samaa'a ala man tahataha wa qa'at وحالت الارض فانجابت بما فيها يتي نعن نؤات كليبا لي فقلت له يتي وسما سكي ياكم متوا سنكاو من ياكم چوا انكش دن اوانا كليب فقلت لهم سينتي مس ما لتبين الارض انما اتي كسا غبا دين تتاكركچي غبا دين مو دمو غبا دين مو هلاكا au zalatara wasiha ina ma duwatsun da Allah ya sanya ya kange kasa gaba ɗaya su gushe duk kusoshin su kunce gaba ɗaya kowa ya rubuta ya fada yace laita sama'a alaman ta hata hawa qal yace ina ma sama ta rubuto akan duk wanda yake karkashin ta ta kashe kowa wahalatil ardu fanjabat bima fiha yace ina ma a ce kasa ta dare ta tsage duk wanda yake kanta ta haje shi kaga wannan muguwar addu'a ce wai a sanadiyar an kawo masa wai ya kwance wa dan uwan shi ya mutu yake irin wannan muguwar addu'a to dan haka wannan ubangiji ta'ala yana nuna mana wani nau'i wanda yake na wauta ta dan adam shine Allah yace wa yad'ul insanu yace shi iri na mutum wa yad'ul insanu bi sharri shi iri na mutum yana ma kansa addu'a ta sharri da mugunta an gane ku domin in kama danka addu'a ta mugunta ta sharri to wannan mugunta kanka za ta dawo kanka kama in ta alkhairi kamasa in ya zamanto na kwarai to wannan alkhairin kai ne zai samu kuma in kanka kama muguwar addu'a din musiba ta same ka kanka ta samu in alkhairi kama kanka addu'a ta alkhairi alkhairin nan zai tabbata a kanka dan haka haramun ne mutun yama ƴaƴansa da dukiyar shi da wasu abubuwa muguwar addu'a wannan kwata-kwata bai dace ba Allah ya haramta mana shi ne anan yace wa yad'ul insanu bi sharri dan adam wato iri na mutun yakan ma kansa addu'a ta sharri da mugunta du'a abu bil khairi irin yanda yake ma kansa addu'a ta alkhairi wa kana al insanu ajula ubangiji ta'ala yace jinsi na mutun ya kasance mai gaggawa ne an gane ku duk abin da ya same ka na kunci kar kai tsammanin cewa zai dawwama idan ka sa ido ka tsare akwai lokacin da zai gushi da tsanani da ni'ima da yalwa ba sa dawwama komai yana da lokaci a wajen ubangiji subhanahu wataala duk tsananin da kake ciki to akwai sauki wanda yake bayan shi shine ubangiji ta'ala ya ce wa kana al insanu ajula wato dan adam ya zamanto iri na mutum ya zamanto mai gaggawa ne game da kansa kenan da yake ma kansa muguwar addu'a ubangiji ta'ala sai yake cewa waje alannal laila wan nahara ayatayni dare da yini ubangiji ta'ala yace mun maida su ayoyi ne guda biyu ko kuma kace mun maida su alamomi ne guda biyu masu nuna kadaitarmu da kudurarmu akan kowa da komai wanda shi dare da rana aya ce daga cikin ayoyin ubangiji subhanahu wataala kamar yanda yace wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar an gane ku dare da rana ayoyi ne daga cikin ayoyin ubangiji subhanahu wataala kamar yanda yace inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yadlubuhu hasisan wash-shamsa wal-qamara wan nujuma musakharatin bi amri alalahu al-khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin to dan haka shi dare da yini halittu ne daga cikin halittun ubangiji subhanahu wataala Allah ya tsara musu tafiya kuma ba dan komai ba dan Allah ya nuna mana kadaitar shi da girman sa da kudurar shi akan kowa da komai wanda dare idan ka kalla yanda Allah ya tsara shi in lokacin zawwar shi yayi kai tsaye ba tare da tantancewa ba zai tsaye kuma idan lokacin tafiyar shi yayi baka sanin ta ina yake shin wai yanzu idan yini yazo dare ina yake zuwa ba wanda ya san inda yake ubangiji subhanahu wataala yake tafiyar da shi haka idan dare yayi yini sai ka rasa ina aka tafi da shi wanda kuma kasancewar tunda Allah ya tsaye duniya ya tsara musu tafiya ba a taba yin lokacin dare yayi a ce dare bai zo ba ana bukatar a je a zo da shi ko kuma lokacin zawwar yini yayi a ce ana bukatar ya zo a wannan lokaci dan haka kenan al'amura ne wanda ubangiji subhanahu wataala yayi su kuma sannan saboda hikimomi nashi kuma ya tsara musu tafiya shine can ubangiji ta'ala yake faɗa mana a cikin suratul ankabut yake cewa qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamah man ilahu ghayrullahi ya'tikum bi dhiya ubangiji ta'ala ya cece da su ku bani labari idan Allah ya maida muku dare ya zamanto dindindin kullun dare ne har zuwa kiyama wala ubangiji ne ya isa ya zo muku da haske wanda yake na yini sannan kuma ya kara fada qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahul ghayrullahi yatikum bi laylin taskununa fihi, idan Ubangiji Ta'ala ya maida muku yini ya zamanto dindindin babu dare har zuwa kiyama, wane ne ya isa ya zo muku da dare wanda za ku samu hutuwa cikin sa? To dan haka kasancewar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala shi ya tsara musu tafiya kuma kan shigar da wani akan wani. Misali, idan muka dauki lokacin da muke ciki a yanzu, lokacin sanyi, kaga dare yafi yini tsawo. Idan ka dauka a lokacin rani, to yini kuma yafi dare tsawo. Shine yake cewa yulijul layla fil nahari wa yulijul nahara fil layli, Ubangiji Ta'ala shine yake shigar da dare a cikin yini. Sai kaga wato daren ya ragu, yini sai kaga ya zama to mai tsawo kamar lokacin rani. Wa yulijul nahara fil layli, kuma shine yake shigar da yini a cikin dare, dare sai ya tsawo kuma yini sai ya zama to gajere kamar lokaci wanda yake na sanyi. To shine anan Allah yake cewa wa ja'alna al-layla wan nahara ayatayn, dare da yini mun maida su kenan alamomi ne guda biyu daga cikin alamomin da suke nuna kadaitar mu. Fama hauna ayatul layli, Ubangiji Ta'ala yace sai muka shahi ayatul layli, wato alama ta dare, shine kenan da zawure ne. Idan yini yazo dole dare zai kwashe kayan sa, idan asuba take to dole dare zai nade tabar masa. Waja'alna ayatan nahari mubsiratan li tabtaghu fadlan min rabbikum, Ubangiji Ta'ala yace waja'alna ayatan nahari, wato alama ta yini ko kuma aya ta yini, Ubangiji Ta'ala yace mun maida ta mubsiratan, wato lokaci ne wanda yake da gani. Me ake nihi da gani? Wanda zaka iya kai kawo duk inda kake so ka tafi, domin inda zaka je a cikin yini ba zaka iya zuwa a cikin dare ba. Li tabtaghu fadlan min rabbikum, dan ku nemi fadala daga wajen Ubangijin ku, ma'ana shine da kai kawo wajen bangaren kasuwa da neman abinci da sauransu. Kamar yanda yake cewa waja'alna nawmakum subata, waja'alna al-layla libasa, waja'alna an-nahara ma'asha, dare Ubangiji Ta'ala yace mun maida shi sutura ne, an gane ku, kuma mun maida shi hutu ne gare ku kenan dan ku samu nutsuwa ku huta, yini kuma mun maida shi lokaci ne wanda yake da neman abinci. Sannan sai yace wali ta'alamu adada sinina wal hisab, kuma dan ku sani wato kididdiga ta shekaru da lissafi da lokata kenan. Dare da rana yana daga cikin hikimomin da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya halicce su dan mu samu ta hanyar da zamu ringa lissafa shekaru da watanni da lokata, an gane ku. Kamar yanda yake cewa huwal ladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab ma khalaqallahu dhalika illa bil haqq yufassilu al-ayati liqaumin yattaqun, shine yace wali ta'lamu adada sinina wal hisab, dan ku sani kididdiga ta shekaru wal hisab da lissafi wadanda suke da lokata, in ba dan dare da yini bayan da za a yi a gane lissafin lokaci. Sai yace wa kullu shay'in, Ubangiji Ta'ala yace dukkan komai wanda bayi suke da bukata, fassalnahu tafsila, Ubangiji Ta'ala yace mun rabe shi rabewa a wajen bayani, komai Allah ya yi bayani ɗaya bayan ɗaya, bayani wanda yake mai gamsarwa. Sannan sai yace wa kullu insanin, dukkan iri na mutum, alzamnahu qa'irahu fi unuqi, Ubangiji Ta'ala yace mun lazunta masa aikinsa da duk abin da aka kaddara masa a wuyansa. Abin da ake nihi da da'ir, wato shine duk abin da mutum zai aikata a rayuwarsa na alkhairi da na sharri, gaba ɗaya Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya lazunta masa a wuyansa. Wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati, a ranar kiyama Ubangiji Ta'ala yace za mu fito masa da kitaban, wani littafi, in mumini ne mu bashi a hannun dama, idan kafiri ne mu bashi a hannun hagu. Yalqahu, zai haɗu da wannan littafi manshura a buɗe, an gane ku, manshuran zai ganshi maftuhan ai a buɗe a gabansa. Ubangiji Ta'ala zai sa a ce da shi iqra' kitabaka, karanta littafinka da kanka, kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba, a yau ka isa kama kanka lissafi, baka ma bukatar cewa sai wani ya lissafa maka. Wannan tsantsar adalci na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, wanda duk abin da bawa ya aikata na alkhairi da na sharri, to zai haɗu da littafi na musamman wanda Allah zai danka masa a ranar kiyama. kuma da wanda ya iya rubutu da karatu da wanda bai iya rubutawa da karantawa gaba ɗaya a ran nan zai koyi karatu kuma zai karanta ya san menene yake ciki an gane ko shine yace wa kullu insani dukkan iri na mutum Allah yace alzamnahu da'irahu fi umki ubangiji ta'ala yace mun lazumta masa da'irahu kenan aikin sa da duk abin da aka kaddara masa abin da zai aikata a rayuwarsa na alkhairi da na sharri duk inda yake to ubangiji subhanahu wata'ala ya riga ya lazumta masa shine yace wa nukhriju lahu yawmal qiyamati to shine malamai wasu suke cewa duk dan adam ba a aihuwar shi face akwai takarda wanda an rubuta dan aljanna ne ko kuma dan wuta ne menene aikin sa an lazumta masa an ratiya masa a wuya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa duk dan da zai zo duniya kafin ya zo sai Allah ya turo mala'ika idan ya busa masa rai ya rubuta aikin sa ya rubuta ajalin sa ya rubuta arzikin shi ya rubuta dan wuta ne ko dan aljanna kowa an lazumta masa haka sannan duk kuma abin da ya aikata akwai mala'iku biyu waɗanda suna rubutawa a ranar kiyama kuma ubangiji subhanahu wata'ala kowa Allah zai bashi littafin sa mumini a bashi a hannun dama Allah ya sanya mu a cikin su kafirai za a basu littattafan su a hannun hagu kuma kowa shi zai karanta littafin sa da kansa kamar yadda Allah yake cewa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya an gane ku shi kuma wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya to shine anan ubangiji ta'ala yace za a ce da shi ikra kitabaka karanta littafin ka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba ya ka'isa an gane ku ka'isa mai lissafi da kanka a wannan yini ba sai wani ya taya ka ba wannan adalci ne na ubangiji subhanahu wata'ala duk abinda ka aikata ga ya an rubuce kasa za ta bada labari gabaƙuwanka za su bada labari dan karkace an zalunce ka an ƙara maka aikin da baka yi ba an ce kai ko kuma a rage maka ladan aikin ka sai ya ce manihita da ubangiji ta'ala ya ce duk wanda ya shiryu fa inna ma ya hata dili nafsi yana shiryuwa ne dan kansa domin amfanin shiriya zai tabbata a kansa wa man dalla fa inna ma yadhillu alaiha duk wanda ya kauce ma tafarki wanda yake madaidaici fa inna ma yadhillu alaiha ubangiji ta'ala yace yana karkacewa ne ga kansa domin hukumar karkacewar za ta tabbata a kansa fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara sai yace wala taziru waziratun wizra ukhra duk wata rai mai daukan zunubi ba ta daukan zunubin wata rai ta daban wanda ba zai yi laifi ba a dora ma wani sai dai in kai ka sunnanta masa wannan hanya ta bata duk wanda ya sunnanta ma wani hanya ta bata adadin waɗanda suka bi wannan hanya yana da zunubin su a ranar kiyama kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wala yahmiluna athqalahum wa athqalan ma athqalihim kamar yadda ya ce li yahmilu awzarahum kamilatan yawmal kiyama wa min awzar alladhina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wata rai da za a kashe akan zalunci face dan annabi adam na farko yana da kaso na zunubi har zuwa kiyama manzo Allah ya ce li annahu awwalu man sanna alqatla domin shine farkon wanda ya sunnanta kisan kai a bangasa an gane amma wani yayi laifi a dora maka laifinsa bata taso sai dai in kai ka nuna masa hanyar ta bata shine anan ubangiji ta'ala ya ce wala taziru waziratun wizra ukhra duk wata rai mai daukan zunubi ba ta daukan zunubin wata rai na daban ubangiji ta'ala ya ce kuma wa ma kunna mu'adhibina ba mu zaman tuba masu azabtar da bayi hatta na ba'athar rasula ubangiji ta'ala ya ce sai tun turo da manzo duk wata al'umma Allah baya kama ta da azaba sai ya turo mata da manzo na musamman idan ya fada mata ta kishi sannan azabar Allah ta biyo baya wannan tsantsar adalci na ubangiji subhanahu wata'ala an gane ku sai Allah ya gaya maka ya turo manzo in ya isar da sako in jama'a sun ji sannan azaba ta biyo baya shine ce yake cewa walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza ubangiji ta'ala yace inda a ce zamu halakar da su mu damke su da azaba da kalu Allah ya ce da sun samu hujjar da za su ba mu su ce ya ubangijinmu laula arsalta ilaina rasula to me ya hana ka turo mana da manzo na musamman ya kiraye mu zuwa binka fanattabi ayatika mu ayoyinka min qabli an nazilla kafin mu kaskanta a cikin wuta mu lakanta kaga anan inda a ce Allah ya dalki bayin shi da azaba kafin ya turo da manzo to da suna da hujjar da za su fada ma Allah to dan Allah ya katse ma bayin sa hujja Allah ya turo da manzanni shine yake cewa rusulun mubashirin wa mundirin li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatu ba'da rusul dan kada bayi su samu wata hujja da za su ba ubangijin su bayin turo da manzanni dan haka Allah ya turo da manzanni sun isar da safo shine anan yace wa ma kunna mu'adhibina wa muzaman tuba masu azabtar da bayin mu hatta na ba asar rasula sai mun turo da manzo ya fada musu gaskiya in sun kiji sannan azaba ta biyo baya haka ya fada a cikin suratul tauba wa ma kana Allahu liyudhilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqu dan zamu dakata da fatan abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.